بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ينوى ما سوكلمو دا سرارمو أدئين دوك يا فاتن دنيا منا مكلا لي مرابا. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدساكي حدوى دكو أتيوان شرينا منفتوى دا غدار الحديث شرينا مسمى بيكي أمس تنبوي دا سكي دا علاقة دا وطن رمضان. A cikin wannan wata mai albarka da muke a ciki, Allah Ubangiji ya karba mana, sannan muna muku barka da shan ruwa. Kamar yadda muka saba a cikin shirin, a yau ma muna tare da malami da yake amsa mana tambayoyi a cikin wannan shiri, Dr. Kabir Abubakar Amin Afgar. Allah ta'ala, assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam.
To insha Allah, kamar yadda kuka sani, sai mun saurari tsaraba da malami ya zo mana shi a matsayin guzuri daga bisani, sai mu ci gaba da karanto tambayoyin. Allah ta'ala, bismillah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما يهكا يوم مساء البركة ودن دكي بيد مو أو أن تشاتا من البركة. وتوالباني كيبي كن ورد شاء الله إنا نتسلم. تشوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تام عيشة ولا فيها. الناس نكارا وتو karfa kuma magana da muka yi a darasi da ya gabata game da itikafi. Wata magana ta Imamu Zuhuri na tana da yake cewa adaban linnasi kattara kula itikafa. Yace abun mamaki mutane sun yi watsi da itikafi, yace ma a annabi sallallahu alaihi wasallam wazaba alaihi. Ta alalin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya dawo Madina ya ci gaba da yin itikafi. Hasali ma akwai shekarar da bai samu halin yi ba sai da ya rama shi a Shawwal. Kaga sunna ce mai kira Allah sallallahu
alaihi wasallam
yadda mun ci yin ta duk watan azumi.
Na'am.
Haka yana da kyau lalle musulmi su raye wannan ibada. Sannan kuma wajibi ne a kula da dabbobi da ake yi a wannan waje. Da farko ladabi mafi girma a wannan ibada shine ikhlas. Kuma kowace ibada. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din. Ya zama Allah ka nufata da wannan ibada. Ba yayi ko san a sani ko ganin suwa na suna yi ba.
Na'am.
Sannan ladabi na biyu kuma shine wajibi ne mutum ya zama cewa ya kula da cewa ibada ya je ba bacci ba. Yana daga cikin kuskure mutum ya je ya wuni yana bacci a masallaci kuma ya ci itikafi. Wataƙila bayan isha ma ya cika cikin shi da abinci kuma ya ci ainihin wato itikafi. Ana so ka karanta bacci kwarai. Mutane da suke itikafi na gaskiya galibin su baccin da suke kai kabila ne. Kamar ƙarfe 9 na safi zuwa azhar, wani kuma bayan azhar zuwa al'asar, to yayi baccin da zai a wannan wuni kenan, sai kuma Allah ya mu gobe. Sannan kuma daga cikin ladaban da ya kamata a kula shine da itikafi ya guje ma shagaltuwa da abubuwa na duniya masu shagaltarwa kamar da muka ambata a baya, kasuwanci, siyasa, tattalin arziki, labaran da na yanzu, al'amuran yau da kullum, labaran wasanni, musantala da sauransu. Zai yiwu a ce kana itikafi kuma wani ma har suna chatting da matarsa ko da budurwarsa ko ya shiga wani group na yan kallon kwallo ana ta musu akan Chelsea da Manchester, kuma wannan ba itikafi yake ba. Wani abu muhimmi kuma shine ba daidai bane mai itikafi ya je garin wannan ibada kuma ya ainihin wato sarye da haƙoƙin bil adama da ke kewaye da shi.
Na'am.
Ko haƙoƙi a kansa.
Na'am.
Ko daidai sarye da su ba. A ci misali kai tailor ka an shi ainihin wato kayan aikin mutane, to itikafi ba naka bane.
Na'am.
Sai su kai kana daga cikin alimallahu an sai ku ne kun bar kake.
Na'am.
Ya dirbi na sala. Haka nan a ce mutum likita ne misali yana da marasa lafiya a asibiti suna jiran sa ya zo wadi ya duba su ko ya zo kai ne ya duba su kawai saboda usadanci sai a ce kai na itikafi. Haka ya tafi da haƙoƙin su. Ko kai sa'i ne na masallaci. Na karɓi abubuwan da za a raba wa marayu da sauransu kawai sai a ce ina wani a ce ina itikafi a daura. Aga wannan duka to in akwai haƙoƙin al'umma a kanka in har ya zama dole sai ka tafi to ka tabbatar ka ba da haƙoƙin. Idan ku haƙoƙin ne da ba za su bayi ba to sai ka haƙura. Wasu haihuwa ko yau ko gobe to shi ma bai dace ka bata ka tafi itikafi ba. Wato wajibat da kake tsaki a kanka su ne aula bil ihtimam. Akan ainihin wato abin da yake na mustahabi. Ai lawa daga cikin wato abin nan laduban itikafi shine karanta fita koda daga cikin masallaci ne in ba ya zama dole ba. Sai dai za a shiga ban daki ko za a dan sha hantsi dan ka dan samu vitamin D ake ci mishi ko
vitamin D.
Wato kila ko kuma za ka fito za a share masallaci amma haka nan ko ka fito baki masallaci ka tsaya kana kallakan motoci ko kana ainihin wato ta'i da wasu mutane ko da 'yan masallacin ne ko ka shiga cikin tawagar ƴan tsayawa a bakin masallaci an gama sallah to duk wannan ba naka bane. A daga gare ana so ya zama mai itikafi ya shagaltu ne da ibada. Kai ya shagaltu da wani abu koma bayan ibada. Allah ubangiji ya samu dacewa. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko a cikin wannan shiri tana da alaka da itikafi din. Wato wanda yake itikafin ne sai kila masu tafsiri ko darasi a masallacin suka nemi kuma ya rantsa zuwa yana jan baki ko yana wani ayyuka dai na masallacin ganin cewa ai yanzu shi yana cikin masallaci yana zaune kullun to zai iya yin wannan aikin a matsayin ibada
to ibada anan ya kamata a kalla akwai shi asalin ibada da take ta shafe shi
na'am
wanda yake kamata da abin da yake nau'in ta zai iya yi
na'am
kaga kaman jan baki in sun rasa wanda ya ja musu baki na tafsiri zai iya jan baki
na'am na'am
amma misali a ce agaji
yawa
kaga ita ma ibada ce
sosai
tara mashina da hana mutane shigowa da wayoyi watakila jera tsawo to kaga wannan ba rashi bane
na'am
ko a ce zai je ya wanke ban ɗakin masallaci
na'am
da sauransu in ba ya zama dole tilas ba yadda aka iya ba to wannan ba rashi bane
na'am
ma'ana abin da yake ibada kai tsaye tsakaninka da Allah za ka yi amma ibada ta hanyar wato tsakaninka da bayin Allah to wannan sai ka saurara masa misali a ce ko da raba sadaka ne ko kyauta ko raba kuɗin masallaci ko
shirwa
to wannan ba aikin da ya cika ba
na'am na'am Allah ya saka da kai to tambaya ta gaba tana magana akan jinin al'ada ne yake mata wasa tana iya shan magani domin ya tsaya gaba daya saboda ta samu ta yi ibada na azumi
al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ya bada amsa akan wannan fatawa kwatan kwatan aka cewa mace wacce take al'ada a lokacin wani lokaci mai kima na ibada
na'am
don cikin Ramadan din
ko aikin
haji ko wurin su in tana da yadda ta sha magani wanda bai da cutarwa don ta ibada ta yana ganin ya halatta ta sha wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya daga bai yana magana akan mutum ne duk da yadda aka rinka jan hankali cewa kada ya fada kada ya zagi to sai ya fita wajen aiki aka samu akasi wani ya mishi abinda ya kasa jurewa yayi fada yayi zage zage to daga baya kuma sai yana dama yana hukuncin azumi shi
to wannan kamar da al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi da sanadi tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su da dama ana iya samun mai azumi laysa lahu min sawmihi illa al-ju'
subhanallah
ana iya samun mai azumi wanda bai da komai a cikin azumin sa sai yunwa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar ana iya samun kuma mai sallar dare wanda bai da wani lada in banda hana idan shi bacci to malamai su kokarin su itemizing su lissafa meye da meye abinda zai ja mutun ya rasa azumin sa sai aka zakulo na so shi ire-iren wanda suke cewa din kada kai fada
na'am
haka gaskiya saboda Allah yin fada da azumi ya daga cikin abin da zai iya mutun sarorin na da
sallallahi
yin fada da dambe da ainin cacar baki ko ashariya ko gorace gorace ko tsigumce tsigumce duk wani abu da za a yi fada na magana ta rashin daraja rashin kirki rashin sanin ya kamata rashin dattaku to akwai yuwar wannan zance ya shafi ladan
na'am
to amma mutum a matsayin shi na musulmi mumini sai yayi haka din daga baya kuma sai yaje yana jin takaici yana jin damuwa to wannan alama ce ta imani sai Allah ya sanar yake cewa man sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min wanda in yayi aikin arziki zai ji dadi yana godewa Allah alhamdulillahi allazi hadana li hadha idan yayi aikin barna yana jin sabo yana jin takaici yana nadama to wannan alama ce ta mumini to amma kuma abin lura anan shine kai kokari ka dinga girtse fushinka kai kokari ka dinga girtse damuwarka saboda rahama Allah da sassaucin da yake so yayi mana sai shar'anta ga ka kone za mu yi magana akan ta ne insha Allah wanda ita ce ka fara ire-iren waɗannan abubuwa ya rage batun da ya ambata shin azumi ya kare ko bai kare ba magana fi inganci shine azumin shi yayi ta fuskar ba a bin shi bashin rabuwa mun ambata a baya cewa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kamar yadda aka ambata daga gare ta yana cikin littafin Musannad Ibn Abi Shayba da kuma Baihaqi ya ruwaito cewa ita tana ganin in mutum ya fada ko yayi surutu mara kyau ko yayi ashariya to sai ya rama azumi kwaya daya Ibn Hajimin shine yafi kowa malamai zafafawa anan Allah ya zafata masa wanda yace shi kam yana ganin da zaran kai surutu na ƙarya ko fada kuca tabbaki to annabi yace faraita lillahi hajatan ayyaba ba ba'ama huwa sharabu yace to azumin ka ya kalle har azumin ka ya kalle amma malamai ba su wannan magana da gidi shi sun dai kallo wancan da cinin Allah sallallahu alaihi wasallam fajar ne wannan suratawa ne game da guje wa ainihin yin surutu mara kan gado ko daukar daukakiya a cikin surutu abin nema dai shine in wa masu albarka ne kokari mu iya bakin idan aka kai kokari an ce maka surutu naka ce fa inni sa'im ce inni sa'im ko ka tashi ka bar wajen ko ka ya'uzu billahi minash shaitanir rajim ko in kana tsaye ne ka zauna ko in kana zaune ka shingida ka dai yi kokari ka ga cewa ba ai fadan nan da kai ba kuma kai haka don Allah wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi a tambaya na gaba game da me a sallan dare yace ruwa aka yi a gari sai aka hada sallan magriba da isha to shin yanzu idan an yi ana sallan masallaci yana iya zuwa ko ko tunda an hada sallan nan kuma in ya fita yayi laifi
to idan har ruwan daga sai ya kai hada sallah dama ya halasta din a hada ruksa ce sai kuma bayan lokaci kuma wataƙila ruwan ya tsagaita musulmai sai ga suna da halin fitowa su yi sallah suka sake fitowa suka yi za a fito a yi insha Allah dan mutum bai riga yayi ba zai fito yi sai sai a sake fitowa a zo a yi a shekan ai sha'ira ce cikin sha'air da mabaniya ana so a ga an raya masallatai da waɗannan ibadoji da wa'azozi da karatutuka da salloli
to a tambaya na kusa da wannan shine shi kuma da yazo bai san ba ai an riga an yi sallar isha ba ya yi tunanin ishan za a yi sai ya ga kuma ana tarawihi ya ya kamata ya yi
shi kuma bai isha ba
kenan bai isha ba
to mutumin da ya zo ya tara ana wata sallah ta jam'i a masallaci bai halatta ya koma gefe ce bare ya sallar shi da ba idan irin sallar ta ce sai ya bi idan ba irin sallar sa bace sai ya bi abin da ya sawwaka ana sai ya bi su idan sun yi raka'a biyu sun sallame shi da niyyar sa ta sallar
isha
idan liman ya sallame raka'a biyu nan shi kuma sai ya tashi sai ya ci kore go raka'a biyu na karshe isha yi abin da zai iya yi kenan wannan ya halasta bisa ka'ida ta ikhtilafun niyya din da ba yayi ta ammudin haka ba idan kuma wata kila yaga cewa saboda limamin mai tsawaitawa wannan ashan da za a yi raka'a biyu tana da tsawo kwarai sai tafi wani masallacin ko kuma gida yi cikin iyalansa wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi to Allah gawa tsamalan saboda yanayin lokacin namu zamu saurara a cikin wannan shiri namu na yau sai Allah ya kai mu shiri na gaba a madadin hukumar Jiyan Silibin na Albani TV kainuwa da shan Allah da injiniyoyi da suka kawo mana wannan shiri da suka gabatar da shi sai malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi namu Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ni Muhammad Abdul Qadir Shiku Abu Waisa nake cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi